وعلى الكفار رحماء بينهم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جماعه السلام عليكم بركم الله سادو a cikin wannan shiri na hikimar musulunci fitowa na 16. To kamar yadda aka saba gani tare da jagoran shiri Sheikh Sharif Ibrahim Sale akramakallah
barakallahu
wa sadwa
madalla
an iso nan lafiya
lafiya
kalau to barka
to madalla
ya to kamar yadda ka in ka tuna satin da wuce muna nan akan magana rai
to
yau ma insha Allah akan magana rai din zamu tashi
to madalla a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يبدأ واتو مي ما كندا يوشي يوم ذا مشغبت مجانا أكن لمد غير mun ce a cikin wato al'adar mutane ana magana ana ce rai ko kuma cikin harshen Hausa idan an ce rai to ya hada komai da komai amma a Larabci akan ce rai akan zo kuma ana ce ruh wato rai ana zo kuma a ce nafs shi ma rai ne to amma lokacin da za a kira rai din nafsu shine lokacin da tana hade da jikin mutum
dan adam
dan adam
tana cikin dan adam
tana cikin dan wato duk abu mai rai tana jikin abu mai rai to lokacin za a ce nafs ko da shike an fi amfani da kalmar nafs kan rai na dan adam ita rai din nan ita ce tushen samuwar mutum mutum ba za a ce ya zama mutum ba sai in yana da rai rai din nan ita ce matattarar dukkan sifofin dan adam kuma ita ce wato wadda za ta yi hukuncin makoman dan adam ya zama mutumin kirki ko kuma ya zama mutumin banza duk rai ne saboda haka ubangiji madaukakin sarki ya yi magana da yawa akan rai kuma ya nuna lalle lalle shi dan adam babu shi in ba batun in dai ba rai ba domin idan an yi shi magana ko an shiryar da shi kan wani abu ko kuma an yi muhawara da shi duk akan rai ne saboda ba a yi wa gangan jiki magana
sai marai
sai rai ita ce ana saukar masa da littattafai ita ce ana aiko mata da manzanni da annabawa ita ce ana gwada halin mutum da komai nasa ita ce matattaran duk abin da za a yi wa mutum wanda za mu ce masa dan adam saboda haka ubangiji madaukakin sarki ka bayar da jiya makon da ya wuce muka faɗa rai din nan tana da martabobi iri iri amma shi rai ɗaya ne sai dai halayen shi sukan bambanta kuma duk lokacin da ta kasance a cikin wani yanayi sai ta ɗauki suna na irin wannan yanayi
haka
ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani a suratu shamsi yana ce wa nafsi wa ma sawaha wa nafsi wa ma sawaha wannan rantsuwa ne ubangiji yana ce ina rantsuwa da rai da wanda ya halicce shi ko kuma da wanda ya daidaita shi a takaice rai da wanda ya daidaita shi
saboda
muhimmancin rai
Allah ma yayi
rantsuwa da ita da shi wato shi rai ubangiji anan yace ya daidaita rai saboda haka baka da wani abu da zaka tsara akan rai ka gyara ta ko kai menene babu sai dai rai din da yake baka bayyana sai a jikin wannan gangan lokacin da ciwo ya samu wannan gangan zai yi rauni so rai kuma sai yayi rauni duk lokacin da wannan jiki ya yi ƙarfi to rai za ta yi ƙarfi to amma wa yake ba da umarnin a yi kaza saboda haka jikin zai yi ƙarfi kar a yi kaza kar a yi kaza saboda haka jikin zai kukuta daga abin da zai rauna na shi hankali hankali ko rataye da rai saboda haka mutuwar kanta ba ka tabbata sai idan an duba za a ce mutuwa
ta zama ta tashi kan rai ko kuma na kokolwa duka dai a solicitoci sun tsane saboda haka ita rai din nan ita ce matakkara to ubangiji ya rantsa da rai saboda girman matsayinta kuma ya rantsa da shi da zatin sa domin wanda ya daidaita rai shine shi ya daidaita rai abinda ana nufin daidaita ta wato ya halice ta cikakkiya tana karbar duk abinda ya fuskance ta dama an shirya ta musamman wato za ta yi kala irin rigan da ta sa in ka sa mata fari to farashi in ka sa mata baki to baka ce shine anan yana ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ubangiji shine ya daidaita rai sa'annan kuma yayi mata ilhama wato ya shirya a zatin ta a cikin ta cewa tana shirye ta karbi shiriya ko kuma bata duk zata iya karba abinda ka domin anan duniya Allah ubangiji ya ba wannan rai wani abu wanda yake daban yake da abinda wato aka ba sauran halitta shine zabi anan ubangiji ya ba ta zabi shine muna ce ai dan adam Allah ba shi zabi mala'iku ba ba su zabi ba an halicce su akan su aikata alheri ko amma shi dan adam yana da wannan yana da wannan yana da dama saboda haka don ubangiji baya so shi lasta ma bayinka yana da ikon yace rana daya duk shiga aljanna ko rana daya duk shiga uta rana daya duk rayu rana duk zama babu yana iya yin haka amma ya ba su cikakken enki don su kansu su koyi yadda za su yi mu'amala da wanda sun fi karfin shi don ka fi karfin mutum kada ka tilasta masa shi yasa Allah ya baka zabi ko musulunci din ba abin da ya fi shi addini ba abin da ya fi shi amma Allah bai tilasta maka ba yace la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini saboda haka ga hanya mai kyau ga hanya mara kyau ka zabi daya ya rage naka to shine fa alhamaha fujuraha Allah ubangiji shine ya ilhamtar da rai ababayan da za su sa ta a cikin fujuri fujuri dai sabawa ko kuma sabo fa alhama fujuraha wa taqwaha kuma shine ya ilhamtar da ita ga yin abubuwa da za su karfafa mata takawa wato tsoron Allah shine anan ya ci gaba da cewa qad aflaha man zakkaha ita rai din nan yayi tsira mutumin da ya tsarkake ta ya tsira mutumin da ya tsarkake ta yayi riba mutumin da ya tsarkake ta ya biya bukata mutumin da ya tsarkake ta qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dazakkaha shine mutumin da ya daukaka ta ya girmama ta ya tsarkake ta domin duk abin da ka kula da shi ya samu ko riga ka wanke shi an goge shi kaga kyawun sa ya taru yanda hankali zai yaba zai karbe shi kuma ya taru darajan kuma na wannan rigan ya taru to saboda haka shi mutumin da ya tsarkake ransa ya kula da ita mutumin nan ko yaushe kansa a tsaye yana iya daga kai ba tsoro amma wanda ya durmiyar da ranshi cikin abubuwa munana Allah anan yace wa qad khaba man dafa mutumin da ya durmiyar da ita cikin zunubai da miyagun ayyuka da sabo wannan hakika ya binne ta ya binne ta wannan za a gane yaro misali in ka sa yara su aikin shi su aiki dan ya bi umarni yayi aikin sa ne kyau zai zo wurin ka kansa sama yana ma yawa yana cikin ida ne sai ya maka ga abin da yayi amma wanda yayi butulci da yi abin da aka ga masa ya bata lokacin sa sai ya kuya in zai shiga gida ma sai ya duba
kana nan
babu ina yayi ya boye kansa shine ubangiji yana ce to ya binne ta ma'ana dai a nan duniya in ya daga kansa fa ya binne gobe a lahira ba zai ya daga kai ba shikenan ya gama da shi saboda haka mun ce a martabobin rai wannan siffan shirin da Allah ya yi mai rai Allah ya yi ta haka Allah ya bayyana wannan a cikin wata sura yana ce yana magana akan mutum wanda yake kunshi da rai inna wato dan adam inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ubangiji yana ce dan adam mu ne hakika mun shirya shi musamman a bisa shiri na musamman cewa zai karbi shiriya kuma zai karbi fata saboda haka zaka iske shi duk inda ka same shi imma shakiran ko mai biyayya mai godiya ko kuma kafura ko kuma wato mai sabo mai mutunci shi dan adam to wanda ake kwatanta shi da wannan siffa ba jiki bane rai ne domin shi jiki nashi ya tare in ya mutu in mutum ko me zai yi jiki babu komai rai shi ake magana da ita haka nan a can ubangiji yana ce wahadainahu najdain mun halicci dan adam mun shiryar da shi a bisa tudumi guda biyu ko kuma tudu guda biyu me ya tudu tudu shi dan adam yadda Allah halicce shi ba iya yin komai sai dai in ubangiji ya saba shi gurgudan istidadi mutum shi mutum saboda haka yake najdain najid shi ne tudun da zaka hau ya kar zaka hau don idan mutum yana so ya hau kan tudu an san yana kamar dai matakala na gidan sama kana tafiya nauyin ka zai karu saboda gasu ce na ƙasa yana ja kai kana tafiya kana ji dai kamar kana dauke da wani abu to anan ubangiji ya nuna rayuwa mutum abubuwan da zai yi na alheri da abubuwan da zai yi ma na alheri ba duka aiki ne ba mai sauki bane duka kowanne kuma cikin ayyukan nan akwai wahalan da dan adam zai sha kafin ya yi su misali dai jiya shan giya zina kisa sata ƙarya da sauransu duk waɗannan su ma ba da sauki ne mutum zai yi su ba haka nan kuma su sallah azumi zakka alheri kyauta da dai sauran su ma ba da sauki ne mutum zai yi ba dukan su suna da wahala shine yake wahadainahu najdain mun shiryar da shi wato hawa mai wuya guda biyu din hawa zuwa aikin alheri da hawa zuwa mummunan aiki saboda haka duk lokacin da mutum zai aikata mummunan abu dole sai ya sauka daga darajar da Allah ya bashi domin lokacin da Allah ya halicci rai lafiyayya ba ta da wani dauda ba ta da komai to in za a yi alheri sai ta karo sama in za ta yi mummuna sai ta koma ƙasa saboda haka cikin wani hadisi sayyidina Ali karramallahu wajha yana cewa idan Allah ubangiji ya ɗaukaka mutum zuwa matsayin takawa ya tsamar da shi daga kaskancin sako ka ji wannan wato duk lokacin da mutum yana cikin sako to yana kasa an kaskanta shi amma lokacin da kama ayyukan alheri to Allah ya ɗaukaka shi yake mutumin da Allah ya ɗaukaka shi daga kaskancin sako zuwa ɗaukakan takawa mutumin nan Allah zai saka mishi a rayuwar shi da wasu abubuwa ya ambata su mutumin nan Allah ubangiji zai bashi nasara ba tare da rinduna ba kuma ya karfafa shi ba tare da jama'a ba kuma ya kwantar masa da hankali ya ji ran shi kamar yana cikin jama'a da jin daɗi ba tare da wasu mutane suna yi masa wannan ba saboda haka shi mutumin da ya ji tsoron Allah to gaskiya Allah sai ya tsoratar da abubuwa duka da gare shi idan mutum ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi kwarjini ya bashi ɗaukaka sauran abubuwa duka rinka jin tsoron sa haka idan mutum bai ji tsoron Allah ba to sai Allah ya tsoratar da shi daga duk wani abu in ka duba yanayinmu na yanzu musulmi a duniya gashi da sun tsaya tsayin daka Allah zai kare su amma rashin bin ubangiji ya sa da tsayin daka akan wannan takawa akan tsoron Allah ya sa Allah ubangiji ya maida mu matsorata muna jin tsoron duk wata tsawa daga wani makulofi ko America ko Ingila ko waje wanda yake addinin mu ba ana jin tsoro to kaddara bai zai zo ya dauka wannan wanda ake jin tsoron sa duniya zai zo ya dauka duniya ne abinda ta dame shi duniya ce yana so to in ka an dauki duniya addini ka yana nan me ka rasa baka rasa komai ba don Allah zai maye maka duniyan za ta zo shi mutum in ya zo gidan wani kuma yana da gidansa yana da yashan gurgulansa a can gidansa ba zai dawama ba zai zauna dai kuma zai tafi ya bar maka gidan dole saboda haka a nan yana ce duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya tsoratar da abubuwa mutane duka ko kuma abubuwa duka da gare shi mutumin da bai ji tsoron Allah ba kuwa sai Allah ya tsoratar da shi da dukan abubuwa
akan maka da wannan tsoron Allah ya yi ki
tsoron Allah na ɗaya dai a yarda cewa Allah shi ne mahalicci kuma akwai shi a yarda dai Allah shi ne magidincin lamarinka ba ka da ikon samun komai ko yin komai sai da shi ka sani dai ba ka da mafaka sai izuwa gare shi a nan duniya kana buƙatarsa a can lahira kana buƙatarsa ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ya ku mutane ku ne matalauta ku ne fakirai wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shi ne mawadaci abun gode wa gazafinsa kamar yadda ya gode ma kanshi tun lokacin da ya kaddara abubuwa bai halicce su ba ya ce alhamdulillah haka nan wato Allah ubangiji shi ne alghani shi ne mawadaci isasshe kasaisacce mai komai da komai kuma shi ne abun gode wa kansa ba sai lalle ku kunce alhamdulillah ba a'a shi dama hamadin godiyan tashi ne to in ka gane cewa kana da bukata zuwa Allah to lalle kana jin tsoron sa me ya tsoron shi tsoron fushin shi don Allah ba kamar miciji ne a ji tsoron zai sari mutum ko kuma kura ya afka ma mutum ko zaki ya to ba haka yake ba tsoron Allah abin nufi a nan tsoron fushin shi ya halicce ka tsarkakakke rai tatacciya kyakkyawa farasal ba ta da wani dauda babu dufu tare da ita wannan rai ya kamata ka rayu haka kuma duk abu wanda Allah yana so din nan in rai din nan ka aikata shi sai haskenta ya karu kuma duk wani abu wanda yake Allah baya so in ta yi hasken sai ya bice ko kuma gaba daya ta fi ko kuma dauda ya karu kamar madidi ne madidi in ka gyara ta mai kyau ka aje ta inda ba dauda ko kura ba ta samu ta kullum ka duba za ta nuna maka hakikani abin da yake gaban ka abin da yake fuskantar ka amma in aka bar ta cikin kura fa ai ba za ta iya nuna komai ba yawa to saboda haka tsoron Allah yakan zo daga mutumin ya ina zuwa idan mun yarda cewa Allah yana tare da mu Allah yana da iko akan mu ba abin da za mu yi wanda zai kuya masa muna jin tsoro muna jin kunya mutane mu ma sai kaga mutum baya kyautata abu amma a gaban mutane sai kyautata shi sai kaga mutum yana yin wasu abubuwa in ya ga wani mutumin da yana ko taba ne yake sha ya ga wanda yana jin kunya sai ya kashe to Allah ya fi haka ga mutumin da ya san Allah girman Allah a zuciya ta fi haka saboda haka ana koya ma mutane cewa kullum ku gane mutum ya maimaita a ranshi Allahu ma'i Allahu ma'i Allahu nazirun ilai Allahu qadirun alai Allah yana tare da ni fa Allah yana kallo na fa Allah fa yana da iko a kaina ko na buya a cikin wato ina ne ko shi kogon dutse ne na shi yana gani na zai iya dawo da ni duk abin da nayi shi a boye yana iya bayyana shi duk abin da nayi shi inda babu mutane yana iya kawo shi gaban mutane duk abin da nayi shi na cuci wani da shi ina zato mutumin nan wanda na cuce shi bashi da ikon ya karbi hakkinsa da gare ni Allah zai karba saboda haka tsoron Allah yakan zo ne ta hanyar tuli ta hanyar mutum ya kasance kullum yana tunanin Allah rai lokacin da yana wannan sai a ce zuciya rayayya ce lokacin da yana irin wannan tunani sai a ba ta sunan wato rai zuciya wanda ya rayu kamar zuciya ne. So saboda haka idan mutum ya ji tsoron Allah irin wannan dole zai kwatanta zai kamanta a cikin abubuwan da yake. Sayyidina Ali a cikin wannan hadisi yana ce duk wanda ya yarda ma Ubangiji da kadan din da ya bashi, wanda ya yarda da arziki kayyadajje wanda Allah ya bashi, so Allah kuma sakamako akan wannan sai ya yarda da aikin ibada kankani kankanwa da kali. Mutumin nan da ya yarda da abin da Allah ya bashi ya wadi kadan, so Allah zai katsi ibada maka dan da gare shi sai ya bunkasa ta ya yawaita ta ta zama da yawa. Haka nan ya ci gaba da cewa duk mutumin da ya bar handama da gudu bayan duniya, domin gudu a bayan duniya shi kan sa mutum ya manta da lahira.
Ya ne gudu a bayan duniya akan haka,
wato mutum ce duk abin da wani ya samu sai na
samu,
to ko kuma yace ai abu kaza din nan ni ya kamata na samu ba wani ba, ka ga ni'ima haka da ka shiga ce, ka ga ni'ima kan dan uwanka ka ce a'a wannan ai ni ya kamata na samu
ba shi ba.
Kaji ana yaba wannan mutum ai a ce ajeri kaza kaza sai kai fushi a banza ba abin da aka yi maka, kana ta fushi wani saboda ai ba sai ba ta yarda da shi. Sannan kuma ko kuma ka zo ka raina wani dan makhluki ka ce ai bai kamata ma wannan mutum ya zama haka ba, sai ban zama ba shi zai zama. To duk wannan raina ikon Allah ne. Mutumin da ya tsarkake zuciyarsa ga bin duniya domin hasada ma son duniya ne, abin nan kaidi ga mutane a yi musu makirci da kai da son duniya ne. Ka zo kana ta kwace abin mutane ai son duniya ne, ka zo ka shirya a don ka bata wani don kuma kai ka zauna lafiya ko kuma a yaba maka ai son duniya ne. Har ma ka bar ibada don ka ji daɗin zamanka ai shi ma son duniya ne. Duk waɗannan abubuwa suna daga cikin son duniya. So mutumin da Allah Ubangiji ya cire son duniya daga zuciyarsa, ko da duniyan tana hannun shi, za mu zo akan wannan. Mutumin nan Allah Ubangiji zai sanya hikima a cikin zuciyarsa, zai cika zuciyarsa da ilimi, kuma zai bashi wato hikimar magana, fasaha, abin da yake zuciyar nan yana iya sanyanta. So duk wannan rai yana samu ta ina? Ta tsoron Allah.
Ai,
ta tsoron Allah. Saboda haka wato da aka ce farko annabi wanda aka ce an yi masa ilhama ta wannan fuska, ba ta wancan fuska da muka yi ba, wancan fuska da muka yi muni ne akan ilhama da zai zo wa rai bayan ta kammala ta zama wato tsarkakakkiya. A lokacin abin da zai shiga zuciyarta sai alheri, ilhama na alheri kurum, tunda ba za a ce masa wa'ayi ba, za a ce masa ilhama. To amma a wannan matsayi kaga ana ce masa annafsul mulhama, rai wanda aka shirya ta musamman tana karɓar ilhamin yin alheri da ilhamin yin shari, kuma an ba ta hankali an ba ta kuma zaɓi. To idan ka lura duk abin da ɗan adam zai yi, ko ibada ko saɓo ko sallah ko zakka ko kuma zina ko shan giya ko duk wani shari, mutum ba zai tashi kurum yayi ba, a'a, saboda zaɓin nan da aka ba rai Ubangiji sai ya kawo wannan abu ya sa zuciyar mutum kuma ya gane wannan abun mai kyau ne ko ba mai kyau ba.
Tun farko
ya san wannan abu mai kyau ne, in zai bari ko zai, wannan ba kyau ne ko zai yi ko zai bari, sai ya zaɓi ɗaya. Shi ƙasa da fin da ya sansa da kansa
zai kai kansa,
zai kai kansa
ko ya halaka,
ya san abun ba kyau amma shi
sai ya yi.
To kaga nan ba wanda ya tafi ya tilasta ba, sai ya sa kansa. So haka nan kuma abu mai kyau sai ka ga ya shiga ranka, kana so ka yi kaza, kana so ka yi raka a biyu, kana so ka ziyarci ɗan uwanka wane ɗaya, ka tuna wani ya mutu sai ka yi shi addu'a, ka tuna wani yana cikin mace sai ka yi shi addu'a, sai ka tuna wani ɗaya na daɗe ban gan shi ba, ko alheri ko lafiya bari in je in gan shi. Duk waɗannan ayyuka ne na addini kuma na ibada Allah zai sa a ranka ta hanyar wannan ilhama da muka faɗa, inda yake ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha,
to ita ne din nan akar makalla me yake kawo mata baki ciki da yake kawo mata farin ciki
to baki ciki da farin ciki sifa ne guda biyu kuma sun bambanta daga wani mutum da wani mutum amma ainin abin da zai sa rai ya samu baki ciki shine lokacin da ta ne sanshi ubangiji abin da zai kawo mata farin ciki na ainihi lokacin da na ainihi lokacin da ta kusata ko ta samu kusanci da ubangiji saboda haka ta gani rai rayayya rai rayayya wato rai wadda ba a kawo mata cututtuka sun ata ta ba lafiyayya kenan ita wannan rai lafiyayya duk lokacin da mai shi ko mai ita yayi aikin alheri sai farin ciki cika cika iyai mummunan aiki sai bakin ciki suka
akan makalla lokacin yayi sai kuma wani sati insha Allah sun ma ran gari ce ka anan da mu tsaya
to babu
mun gode kware da gaske jama'a a madadin mallan ihi nake muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.